أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يو أشرند بيرغة وشن شعبان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبول الأريه أدر تلاتند أكو wadda ta daidai da 15 ga watan 7 shekara ta 2012 ta miladiya. Za mu tashi darasi na 71 a cikin karatunmu na al-Izziya, shine babi na 5 a cikin wannan littafi, shine al-i'tikaf, babi al-babul khamis fil i'tikaf. Ya kebance shi da babi maimakon ya sanya shi a cikin babin azumi, saboda saboda kasancewar ba kawai a azumi ake yin, ba wai kawai a cikin Ramadan ake yin itikafi ba. Amma kafin mu shiga wannan, akwai mas'alar da muka soma bayani a kanta, shine mas'alar kafarar wanda ya karya azuminsa da gangan a cikin watan Ramadan. Mun ambaci hadithin Abi Huraira radiyallahu anhu wa arda, wanda shine asali da ya bayyana hukuncin wanda ya karya azumin Ramadan da ganganci. Muka bayyana cewa duk da hadisin ya zo akan saduwa da iyali ne a cikin watan Ramadan, amma hukuncin ya haɗa dukkan wanda ya ganganta karya watan azumi na karya azumin watan Ramadan, a sawa'un da ci ne ko da sha, cewa duk hukuncin su ɗaya ne, cewa sai yayi kafara kamar yadda yake mazhabar Maliku rahmatullahi alayhi. Sai dai kamar yadda muka karanta a cikin Izziya, ya ce kafarar da wanda ɗayan abubuwa guda uku ne: ciyar da miskini ko ƴanta bawa, ko azumi 60 a jere, azumi na wata 2 a jere. To, an ce a cikin littafin, ya ce ala tahir, wato mutum ya yi su bisa zaɓi, duk wanda ya so ya yi daidai. To, amma kamar yadda muka karanta hadisin jiya, wannan hukuncin ya nuna cewar akwai hadisi, abinda hadisin Abi Huraira ya nuna shine cewa kafarar al-tartibi ne, tartibi ake binta. Madogarar Imam Malik na ba da zaɓi shine hadisin Aisha, wanda ya ruwaito wannan kissa da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da yayi ɗayan abubuwan nan guda uku, wanda wannan sarihi ne akan cewa tahiri ya bayyana ya bashi zaɓi. To, amma kamar yadda muka ambata jiya, hadisin Aisha takaita hadisin Abi Huraira. Hadisin Abi Huraira shi ya bayyana hukuncin a yanda yake, ba tare da takaitawa ba. Shi ku hadisin Aisha an rubuto shi bil ma'ana ne, da ma'ana da takaitawa. Saboda haka, abin da yake shine mafi inganci, kafarar wanda ya karya azumin watan Ramadan tartibi ake yi. Farko abin da mutum zai yi idan kafara ta kama shi na karya azumin watan Ramadan shine ya 'yanta bawa. Idan ba shi da iko ko kuma babu bawan da zai 'yanta, to sai ya ciyar da miskini, sai ya yi azumi, sai ya azumi wata 2 a jere. Idan ba zai iya azumi ba, sai ya ciyar da miskini 60. Wannan shi ne tartibin. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa, za ka iya 'yanta bawa? Ya ce a'a. Za ka iya azumi wata 2 a jere? Ya ce ba zai iya ba. Ya ce kai azumi wata 2 a jere? Ya ce ba zai iya ba. Ya ce to ka ciyar da miskinai 60. Ya ce ba shi da shi. Akwai waɗanda suka aje motocinsu a kan hanya, da Allah, duk wanda ya san ya yi parking a kan hanya ya je janye, saboda akwai wanda suke so su fita daga masallaci. Wannan shi ne tartibin. Ka 'yanta bawa, in baka da hali sai ka to koma zuwa ga azumi. In baka da hali shi za ka yi, in ba za ka yi azumi ba shi za ka koma zuwa ga ciyarwa. Amma ba bisa tahiri ba ne. Don haka, tunda ba bisa zaɓi ba ne, babu zancen cewa ga wanda ya fi. A cikin littafin an ce abin da ya fi ciyar da miskinai. Amma kaga a zahirin hadisi an nuna kan cewa abin da ya fi 'yanta bawa. Kuma akwai hikima a cikin wannan, saboda 'yanta bawa, idan mutum ya 'yanta bawa, ya fitar da mutum daga ƙangin bauta, to Allah zai 'yanta shi daga wuta. Kamar yadda ya zo a cikin hadisi marfu'i, duk wanda ya 'yanta bawa, to da kowace gaba ta wannan bawan, shi ma Allah zai 'yanta gaɓoɓin jikinsa gabaki ɗaya daga wutar jahannama. wanda ya nuna muhimmancin da alqur'ani da musulunci ya sanya na wato a tabbatar ma da mutane yancin su a kwato su daga cikin bauta duk da yake yanzu kun ga irin abubuwan da ake yi amma nau'i ne na bauta wanda za a je a kama a tsare su babu haƙi da irin waɗanda muke ba da labari an je musulmi an je an tsare su a ƙauyukan Yalwan Shandam wannan ya nuna yana da muhimmanci a kwato su dan afsar da su daga cikin kanjin bauta domin nau'i ne na bauta wanda aka mai da su suke yi to eh idan mutum ba shi da bawan zai iya zuwa ya samu bawan ya tsaya ya yanka shi ko da ku bautar wannan bawan ba ingantacciyar bauta ba ce yanzu kamar bayin da ake da su a Mauritania ayyukan su duk bayi ne na zalunci ba bauta ce ta ba jihadi suke suka kama suka zama to bayi ba ba bauta ce ta hakika ba yara suke zuwa su dauka sai za su je su koya musu karatun alqur'ani mutanen mu sun ga balarabe sai a bashi a ce sharifi ne a je a bashi domin a bashi ilimin alqur'ani ya samu albarkacin zama da jikan annabi sallallahu alaihi wasallam sai su je su sayar da su a matsayin bayi abinda suke yi kenan to kaga wannan bautar bauta ce wanda take haramtacciya amma kuma musulunci dole aiki yake da waki idan mutum ya saye su ya yanta su abinan sayar ta su ya inganta yanta su kuma ya inganta abinda dai mutum ba zai yi ba shine mutum ya saye su yake zai mu'amala bayi da su kamar alal misali kaje ka sami yarinya wanda take a cikin irin wannan kaje ka saye ta sannan kaje zaka mai da ita kwarkwara domin asali a cikin wato mutum bai halatta ya zamanto ya sadu da mace ba sai babu wata shubha tunda akwai shubha da take tsaye kan cewa bautar su ba ingantacciya bace to haka dalika mallakar su domin ya zamanto an yi istinta'i ba za su zamanto ingantacciya ba saboda haka sai dai mutum zai iya sayen su don ya yantar da su tunda suna cikin bautar amma ba mutum ya saye su ya rike su a matsayin bayi ya ci gaba da mu'amala da su mu'amalar bayi ba to sai mu shiga babi na biyar fil i'tikaf al-i'tikaf wato suna mazdari ne na i'tikafa idan ya lizimci abu lizimta yace wa haqiqatuhu al-lubth fil masjid lil-ibadati ala wajhin makhsus haqiqanin i'tikafi shine zama a cikin masallaci domin ibada bisa fuska wanda take kebantacciya shine fuskar da ta tara sharuɗin al-i'tikaf saboda haka kun ga a i'tikafi dole idan mutum ya zauna a gida ba za a ce yayi itikafi ba dole sai ya zamanto a cikin masallaci shine Allah ta'ala ya ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kada ku taba su alhali kuna itikafi a cikin masallaci wannan mutlaq ne dukkan masallaci ba a kebance shi da wani masallaci sabanin wani ba saboda ka hadisin da aka rawaito daga Hudhaifa da yake cewa babu itikafi sai a ɗaya daga cikin masallaci guda uku wannan ra'ayin Hudhaifa ne ya ci karo da aya ya ce ba a itikafi sai a masallacin Makka na harami da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da masallacin Baitul Maqdis kuma Sheikh Al-Albani ya yi intisari ga wannan magana ta Hudhaifa har ma ya rawaito ta marfu'an zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma riwaya ta marfu'an ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bata inganta ba dan haka Allah cewa yi wa antum akifuna fil masajid kuna itikafi a cikin masallatai dukkan masallatai sun shiga ciki wannan ita ce ma'anar wannan ibada wa qalluhu yawmun wa layla aqallan itikafi kwana daya da wuni daya wannan shine mazhabar Malik aqallan itikafi mutun ya kwana daya da wuni daya a dalilin sa shine hadithin Umar cewa yayi alƙawari yayi bakance a cikin jahiliya cewa ya zai yi itikafi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka cika zai itikafi a masallacin Ka'aba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka cika bakancen da kai sai dai itikafi na kwana ɗaya da wuni ɗaya wanda ya nuna kan cewa itikafin da ya kwana da wuni ɗaya shine abin da zai nuna mutlaqin wato aqallan abin da za a kira itikaf kenan wannan shine hujjar Malik Imam Shafi'i yace a ba shi da iyaka aqallan sa koda tsakanin azhar da la'asar ne zaka yi itikafi saboda haka idan mutum zai shigo masallaci sallar magriba zai zauna har zuwa sallar isha yayin niyyar itikafi sai samu ladan itikafi a wajen Imam Shafi'i saboda dalilin sa shine Allah ya yi itlaqi ya ce wa antum aakifuna fil masajid alhali kuna itikafi a cikin masallaci kuma Allah ta'ala kamar yadda yake a cikin suratul baqara an tahir baytiya lit-ta'ifina wal aakifina war ruk'i sujud ka tsarkake daki na ga masu yin tawafi da masu yin itikafi da masu yin ruku'u da sujada kaga masu yin itikafi mutlak ne ba kaiyade shi da cewa masu yin itikafi kwana daya ko masu yin itikafi kwana biyu ko kwana goma ba saboda haka akallan itikafi a wajen Imam Shafi'i indai zaka shiga masallaci tsakanin kwana da ko da tsakanin salloli ne guda biyu wannan itikafin ya inganta amma bai kasance ba a ruwaito daga cikin magabata ba kan cewa suna yin itikafi irin wannan da Allah kai hakuri malam ku je ku dauko lambar motar eh saboda haka itikafi wa antum akifuna fil masajid an tahir baitil qa'ifin wal akifin war ruk'is sujud ka tsarkake daki na ga masu tawafi da masu itikafi da masu ruku'u da sujada ba ai tartibin sa da cewa sai wanda suke itikafi na kwana ɗaya da wuni ɗaya ba wannan shine hujjar Imam Shafi'i to amma kamar yanda aka ruwaito ba a ruwaito magabata na ƙorai suna yin haka ba cewa mutum zai shiga masallaci ya ce zai itikafi tsakanin salloli guda biyu kamar yanda za ka ga an sa a babur rahama in ka zo shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai nawaitu sunnatul itikafi wani za ka shiga ka yi niyyar sunnar itikafi nawaitu sunnatul itikafi in za ka shiga to haka wannan baya daga cikin aikin magabata na ƙwarai magabata na ƙwarai sun yi itikafi amma itikafinsu da irin wannan sigar yake kuma wannan manzain Imam Malik yana da ƙarfi a nan wajen daga abin da ya rawaito daga Sayyidina Umar tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa yayi aufi bi nazarik ka cika bakancen da kai da ya tashi cika bakancen sai ya je yayi itikafin wuni da kwana wanda ya nuna kan cewa yayin da mutum yayi itlaqin zai itikafi to wannan itikafin idan yayi shi na wuni da kwana ya cancanci a ce yayi itikafi saboda haka wannan ya zama to shine akallan abin da za a kira shi al-i'tikaf na'am eh shine wato lay yawmun wa layla duk da zai yi bayanin zai zo amma tunda dare shi yake zuwa kafin rana saboda haka mutum sai ya shiga bayan kafin faduwar rana dan ya samu dare baki daya ya fito bayan faduwar rana saboda kaga ya samu daren ya samu wuni amma inda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake yi yana farawa da dare ne yana shiga wajen itikafi kafin hudowa alfijir na ranar da za ta biyo daren da zai shiga saboda ka kaga idan zai itikafi da goman karshe ranar 20 ga wata wanda ka ga aka sha ruwa ranar 20 ga wata shine daren 21 lokacin aka shiga goman karshe daga dare ake shiga goman karshe to amma shi yana shiga tun daga safiyar ranar 20 din in ya sallah kafin sallah asuba zai shiga wajen itikafin sa sai zaman to kaga ya samu darare 10 da kwanaki 11 wa akmaluhu 10 ayyam mafi cikar itikafi shine kwana 10 domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yanayi kamar yadda yazo a hadisin Aisha da Ibn Umar kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafin 10 karshe na ramadan wa huwa min nawafil al-khair yana daga cikin nafilfili na al-khair an-nafila shine qari yana daga cikin ayyukan qari na al-khair wato al-khair qari na wato yana daga cikin qarin al-khair dake cikin alkhairan dake cikin watan Ramadan nafila ne ba wannan ya nuna kan cewa nafila ne kenan ba wajibi bane nafila ne ba wajibi bane wato annafila shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi ba a sifar dawama ba ba a kuma sifar ba a sifar dawama ba a sifar wato kan cewa yana daga cikin nawafilul khair ne ko kuma ya bayyana ladansa ya bayyana ladansa ba tare da ya aikata ba wannan dai abinda ake ce ma annafila ne walahu arkanun arba'a yana da rukunai guda hudu dole sai da su ar-rukun shine abinda yake dole sai da shi a cikin ibada al-awwal al-mu'takid na farko ne itikafi dole in babu ibadar itikafi babu ita sai an samu mai yin itikafi to wane ne mai yin itikafi wa huwa kullu muslim shine dukkan musulmi mumayyiz wanda yake mai hankali shine wanda yake wato mai a at-tamyiz ya hada wato hankali da kuma wato ba balaga ba at-tamyiz kuma bayan balaga yake shine yaro ya zamanto ya iya fahimtar zance fahimta zaka ce masa yi kai bari ka bari in ana sallah yana iya tantance abin da yake daidai domin a nuna kan cewa hatta karamin yaro ma zai iya itikafi fa yasihhu min al-mar'a dan haka itikafi yana inganta daga mace haga Aisha ummul mu'minin ta ruwaito sallallahu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi matansa ma suka yi itikafi lokacin yayi niyyar itikafi ya shiga wajen itikafin sa sai Aisha ta nemi izini ita ma ta shiga itikafi ya bata izini Hafsa ita ma ta nemi izini ta shiga itikafi ya bata izini sauran matan maimakon su nemi izini wajen sa sai suka nemi Hafsa sai ta nemi izini wajen Aisha cewa ita ma ta neman mata izini sai bata izini da sauran matan suka gani su ma duk kowa sai ta zo ta kafa kaimarta Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fito sai ya ce albirra aradna bihadha aikin alkhairi suke nufi da wannan wato an ga cewa yana musu inkarin cewa ba aikin alheri bane gasa ce wanda yake ta mata saboda sha'anin kishi kaga dai duk matsayinsu a wajen Allah jalla wa ala amma dabi'ar su bata rabu da su ba dabi'ar mata haka take wajen kishi yace to albirna aradna bihadha sai ya ce to shi ma kansa ya daina itikafi sai tattare nasa ya koma gida kun ga wannan shine yake nuna cewa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kawar da barna ita ake gabatarwa akan kawo gyara alkhairin da ke cikin itikafi a cikin watan ramadan ya gwammace ya bashi saboda ya maganin wannan barna kakancewa a maida aikin ibada ta zama gasa kaga babu ikhlasi a ciki saboda haka sai yake itikafin sai a cikin watan shawwal sannan ya sake yin itikafin nasa a cikin watan shawwal ya zo ya itikafi to bayan shi kuma kamar yadda Aisha ummul mu'minin ta ce bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam haka matansa suka rinka yi اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاواخر من رمضان واعتكف ازواجه من بعده ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ياي اعتكافين 10 قرشه في رمضان باين سا kuma matan su suka rinka itikafi wanda ya nuna kan cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun dawwama a cikin yin itikafi saboda haka mace za ta iya itikafi wasabi da yaro warraqiq da bawa dukkanin su saboda dukkanin su sun ci sifar Allah sifar musulmi mumayyiz ya tabbata a gare shi asani rukuni na biyu as-sawm azumi fala yasihhu bidunihi itikafi baya inganta ba tare da azumi ba wannan shine mazhaban malik sabanin mazhabar waɗansu daga cikin malamai wanda suke ganin ba sharadi bane mutum ya itikafi da azumi dalilin malik ko shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ramadan ya rinka itikafi kuma wannan ya hada da cewa itikafin sai yana tare da azumi kuma ayar da ta ambaci itikafi ta zo ne a cikin ayoyin bayyana hukuncin azumi tunda Allah ta'ala ya ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid a cikin uhilla lakum laylatus siyami rafatu ila nisaikum kaga yana maganar laylatus siyam dare na dararen azumi a ciki ya ambaci batun itikafi saboda haka wannan karina ce da take nuna kan cewa itikafi baya kasancewa sai da azumi amma wannan ya tawakkaf istidlali da wannan yana tawakkufi akan cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama itikafin sa a cikin watan shawwal riwaya bata nuna cewa ko yayi da azumi ko bai yi da azumi ba riwaya bata nuna ba saboda haka idan riwaya ta tabbatar cewa yayi da azumi to wannan sai ya karfafa maganar malik idan kuma riwaya ta tabbatar cewa bai yi da azumi ba zai karfafa maganar sauran malamai wanda ke kuma har yanzu iyakacin ni dai bincike na ban ga wata riwaya da ta nuna kan cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya itikafi ya rama wannan itikafi a cikin kwanakin shawwal yayi azumi ba ko bai yi azumi ba wallahu a'lam dan haka wannan mas'ala ce wadda take babu nafsi sarihi akai cewa sai da azumi mutum sannan zai itikafi amma kun ga wannan shine manzain istidlalin Imam Malik kamar yadda na ambata muku to kaga wannan yana nuna kuma kan cewar wanda yake ba zai iya azumi ba kamar alal misali mai ciwon alfa wanda an riga an hukunta cewa ba zai warke ba saboda haka baya iya azumi sai ciyarwa yake ko kuma tsoho wanda yake ya kai girman da ba zai iya yin azumi ba ko mai cutar kansa wanda yake shi ma an hukunta ba zai iya azumi ko ba zai warke daga cutarsa ba to ga a bisa wannan kaulin duk wayannan ba za su iya itikafi ba kenan tunda mai hukunta azumi ciyarwa za su saboda kan aka ce sharadi ne sai da azumi za a yi itikafi an haramta musu ibadar itikafi a bisa wannan kaulin wallahu ta'ala a'lam الثالث ركننا أكو المعتكف المعتكف فيه ورند أكي إتكاف وهو المسجد شين مسلاتي فلا يصح في غيره إتكاف بايا إن كانت أنبع مسلاتي با كمرجدا كو أوفيس كو دايكي انتارو كو زاوية كو مكرنتا إتكاف بايا إن كانت أنا دول إتكاف تدي أي شيء أتكم مسلاتي فبدا الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد alhali kuna itikafi a cikin masallaci kamar yadda na gaya muku waɗansu malamai ma sun tafi akan cewa sai masallacin ma sai ɗaya daga cikin masallatai uku masallacin Ka'aba ko na Madina na Annabi sallallahu alaihi wasallam ko na Baitul Maqdis saboda hadisin Hudhaifa la itikafa illa fil masajidis salat babu illa fil masajidis salata babu itikafi sai a cikin masallatan nan guda uku to amma wannan hadisin an ruwaito shi marfu'an wa mawqufan an ruwaito shi ga magana Annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito shi kuma magana Hudhaifa abinda malam Sheikh Al-Albani ya rinjayar da cewa magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ce dan haka ya riko da wannan yake fatawa akan cewa ba a itikafi sai a wannan masallaci sauran malamai kuma sun ce a'a bai inganta a dauka shi ga magana Annabi sallallahu alaihi wasallam magana Hudhaifa ce saboda haka ra'ayin Hudhaifa ne shi kuma an samu waɗansu daga cikin sahabbai sun saba masa saboda idan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka saba da juna magana ɗaya ba za ta zama to hujja akan magana ɗayan ba sai a koma asali in aka koma asali a cikin alqur'ani itlaqi akai Allah ta'ala cewa wa antum akifuna fil masajid alhali kuna itikafi a cikin masallatai ya itlaqi bi kayyade ba saboda haka kowanne masallaci mutum zai iya yin itikafi a cikin sa sai dai idan ya zama to kuma masallacin ko ana juma'a ko ba a juma'a mutum zai iya itikafi sai dai idan ya hada kwanakin itikafi sun hada da juma'a to dole sai a masallacin juma'a saboda idan ba haka ba zai zamanto ya fita ya tafi sallar juma'a to fitarsa da zai daga cikin wurin itikafi ya tafi sallar juma'a ya warware itikafi tunda itikafi ma'anarsa rashin fita daga masallaci zama a cikin masallaci idan ku ya fita ko da dan yaje sallar juma'a ne wanda ke kuma dole ne haka to babu itikafi to shi yasa sai malamai suka ce idan dai zai sallar juma'a to ya zamanto wajen da zai itikafin masallacin juma'a ne yanda ba zai zamanto sai ya fita ya tafi wani masallacin ba ya tafi masallacin juma'a ba na'am eh sai idan dai har da juma'a a ciki ba amma idan mutum zai kamar na kwana ɗaya da wuni ɗaya zai iya masallacin kofar gidansu in dai kwana ɗaya da wuni ɗaya ne ko kwana uku in babu juma'a a ciki ar-rabi' rukuni na hudu al-istimraru ala amalin mahsus dawwama a cikin aiki wanda yake keɓantacce min al-ibadati na ayyukan ibada wa huwa shine fassara wannan aikin da mutum zai dawwama a kansa a cikin itikafi as-sala yin sallah sawa'un nafila da farilla wa qira'atul qur'an da karatun al-qur'ani wa dhikrullahi ta'ala da ambaton Allah istighfari tasbihi salatun annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a duk suna shiga cikin wannan wa yukrahu lahu an yaf'ala ghayra hadhihi makruhi ne a gare shi aikata wani waɗannan abubuwan a wajen malik hatta karatun ilimi makruhi ne mutum ya shagaltu da karatun ilimi neman ilimi ko ba da ilimi a wajen malik amma a wajen shafi'i ya halatta tunda shi ma ibada ne kuma kaulin shafi'i yana da ƙarfi anan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi huduba a cikin waɗannan kwanaki huduba ko ba da ilimi ne saboda haka wanda ya nuna kan cewa kenan za a iya ba da ilimi a cikin kwanakin itikafi huduban da ya yi ku shine dan yana cikin itikafinsa a hijjar hujra ya yi wani ɗan ɗaki haka ya kewaye kansa daga tabarma ya tashi yana sallah da daddare sai sahabbai suka zo suka bi shi a daren farko dare na biyu suka karu dare na uku suka karu sai da masallaci ya cika da mutane dare na hudu sai ake ta magana aka ga aka faffada wa mutane aka zo habba matakarfin ke a cikin masallaci sai ki fitowa da ake sallah har ana jifan tabarmar da tsakuwa wato a tuna masa cewa muna nan to da ya sallah asuba sallallahu alaihi wa sallam sai yace lam yakhfa alayya maqamakum albariha halin da kuka kasance a ciki jiya da daddare bai tsuya a gare ni ba yace ba wani abu ne ya hana ni fitowa ba illa ina jin tsoron kada a farlanta muku wannan sallah saboda ka kuyi sallah a gidajenku domin sallar da tafi kowa kowace alheri ita ce sallar da mutum yayi a gida illa sallar nas illa sallar farilla to kaga wannan hudu ba ce da bayani ilimi tunda kuma yayi shi na cikin itikafi ne tunda yana cikin itikafi ne sallallahu wasallamu alaihi dan lokacin itikafi ne yake ihtijarun alhujra saboda ka wannan yana daga cikin hujjar Imam Shafi'i na kanta babu laifi a nemi ilimi a cikin itikafi sai dai duk da haka din abinda ya aka fi so mutum ya dawwama wato mai da hankali akai shine ayyukan ibada na tsakaninsa da Allah abinda yake zai fuskanci Allah na yin munajati da Allah jalla wa ala wanda yake kuma munajati da Allah sirri tsakanin bawa da Allah babu kamar a cikin sallah da karatun alqur'ani da zikiri da addu'a to an fi so mutum ya shagaltu da wannan yayin da yake yin itikafi yace kalli shi zalibil ilmi daga cikin misalan abinda yake makruhi mutum yayi kamar shagaltuwa da sha'anin neman ilimi ko da ku ilimin halal da haram ne da ilimin fiqh da sauransu wa kitabatul kathiri min alquran da rubuta da yawa daga cikin alqurani kamar alal misali a lokacin yace shi ko sai yayi abin nan sai abin nan zai satun da bai taba yin kamar sa ba shine zai na itikafi ba abinda zai shagaltar da shi sai ta rubutun alqurani wa an yakuna imaman ratiban makruhi ne kuma ya zama to liman ratibi yayin da yake itikafi wa hada da'if kamar yadda shi kansa ne sharhin littafin yake cewa wa min al-makruhi aidan ala qawlin da'if a bisa qawli wanda yake da'ifi mutum ya zama to mai itikafi ya zama to liman ratibi annabi sallallahu alaihi wasallam shine liman ratibi kuma ya itikafi to kace kuwa liman ratibi kasance mutum ya zama to liman ratibi da a makruhi ne a cikin itikafi wannan ba makruhi bane a shi abin da yasa Malik yake fada ya fadi wannan saboda yana nuna cewar wato baya kudaitar da mutane su yi itikafi saboda yana ganin ba kowa zai iya cika sharuɗansa ba yake kun ji cewa Abubakar ya yi itikafi bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam kun ji cewa Umar ya yi itikafi bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sun shagaltu da harkar al'umma ya sanya ba su da lokacin da za su yi itikafi ko ba za su iya bashi haƙƙin sa yanda ya cancance shi ba saboda nauyin al'umma da yake kansu saboda dan haka yake nuna a cewa itikafin nan abu ne wanda yake abu ne na buwaya mai ƙarfin al'amari ba kawai zuwa da muka mai da shi inda muka mai da itikafi ba itikafi kawai ya zama to wani dandali ne na abin nan an hadu bada ma ana jiran shekara ta sake dawo zagewa a sake an mai da shi wani majalisi na hira kaga ana itikafi ana ta abin nan waya ana ta text ana ta hirace to wannan ba haka ibadar itikafi take ba wa an yarqa ala sathhin aw manara makruhi ne in mutum yana itikafi ya hau kan soran masallaci aw manara ko kan hasumayar masallaci wa an yu'azziya ko yaje ta'ziya ya tafi ya fita yaje zai yi ta'ziya ta rasuwa da akai ko wata musiba da ta samu mutum aw yuhanniya ko yaje zai yi barka zai je nuna farin ciki ga wani wanda akai masa wani al'amari wanda yake kyakkyawa wa an ya'takifa ghayra makfi kuma makruhi ne yayi itikafi alhali ba shi da abinda zai wadatar da shi yana da bukata ya shiga cikin itikafi ya bar gida ya tozarta su ba su da abinda za su ci shi ko ya gudu ya san cewa akwai abincin da za a kawo bai zo da shiri ba makruhi ne wannan bal in ma yace ya bar iyali ya zo ya shiga cikin itikafi haramun ne dan annabi sallallahu alaihi wasallam yace kafabil mar'i ithman an yudayya man yahud ya isa mutum laifi ya tozarta wanda yake daukar nauyi ya tozarta iyalinsa shine ya gudu ya basu ba su da abin da za su ci wannan laifi ne yake tafabil mar'i ithman ya ishe shi laifi saboda haka haramun ne mutum ya shiga itikafi alhali bai bar ma iyali abin da za su ci ba amma shi ya shiga itikafi ba shi da abin da yake zai wadatar da shi na bukata, sai ya je yana yin tambaya ko ya je ya zura ido don a bashi, wannan makruhi ne. Zai iya idan ya shiga amma ya zama cewa ba zai yi tambaya ba, to kaga ko in haka zai sanya ma kansa mashakka. Wa yustahabbu al-i'tikafu bi ramadan, mustahabbi ne a itikafi a cikin watan ramadan. Wa yata'akkadu bil ashr al-akhir minhu, yana karfafuwa a yi shi a cikin goman karshe na cikin ramadan din domin fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kamar yanda ibn Umar da Aisha da suka ruwaito kana, haka suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance, in aka ce ya kasance yana nuna daimuma yi sau ɗaya bayan ɗaya, ya nuna kan cewa duk shekara haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi itikafi a cikin goman karshe na ramadan. To dan haka wannan ya nuna cewar mustahabbi ne a yi shi a wannan lokaci, amma ba lallai ne sai a cikin ramadan ba, ko ba a cikin ramadan ba za ka iya yin itikafi. Akwai alkhairi da yawa a cikin sa, ya ishe mu alkhairin sa cewa an ambace shi a cikin alqur'ani, duk da yake yana daga cikin ayyukan nafila, an ambace shi a cikin alqur'ani. Allah ya ce wa antum akifuna fil masajid, ya ce kuma an tahir baytiya lit taifina wal akifina war ruk'i sujud. Allah ya ambace shi a cikin alqur'ani har a waje biyu, wanda yake nuna kan cewa ibada ce wanda take tabbatatta, kuma ibada ce wanda yake annabawa sun kasance suna yin ta, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta, sannan kuma ga hadisai da suka zo na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. Faslun, fasali, yabtulu al-i'tikafu bi fi'l al-kaba'ir, itikafi yana baci idan mutum ya aikata manyan zunubi, manyan laifuffuka. Yanzu ya mutane ake ta shiga itikafin nan, yanzu mutane mutum har ya gama itikafin nan bai yi giba ba, idan mutum ya giba itikafin ya baci. In ya ci naman wani ko ya ƙarya, ka san kuma abin da ya fi sauki irin wannan, ba abin da ya fi sauki a baki sai irin wannan, ko kai annamimanci, ko kai ƙarya, ko kai shaidar zulm, ko kai magana ta alfasha, ba abin da ya fi sauki irin wannan, to itikafi ya baci. Ka zina, kamar yin zina, wa shurbil khamr, da shan giya, wal kadhib, da ƙarya, wal qadh, da yin kazafi, shine kai mutum kazafi, kace ka kira mutum shege, ko kace mazinaci, ko kace mazinaciya, wa bil jima'i, da saduwa da iyali, wa muqaddimatihi, da sharan fage na jima'i, shine kamar mutum ya sumbanci matarsa ko ya taba jikinta in yana cikin itikafi. Kal qublati, kamar wato sumbanta, laylan aw nahara, ko da daddare ko da rana, ala wajhi shahawa, ta fuskar sha'awa. Kun ga dai an halatta mutum ya kusanci matarsa a cikin dare, ko to bandan yana itikafi. In yana itikafi, yana cikin ibadar itikafi, duk da yake ya halatta mutum ya kusanci matarsa, bai halatta a cikin itikafi ba, tunda Allah ta'ala ya ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, kada ku rumbaci matanku alhali kuna yin itikafi a cikin masallatai. Wa bil haid, kuma yana baci da yin haila, al'ada, idan mace tana cikin itikafi ta ga al'adar ta itikafin ta ya baci, domin ba zai ta zauna a masallaci ba, so da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana zaman masallaci da mai haila da mai janaba. Wa bil akli wa shurbi nahara, da ci da sha a cikin rana, da ci da sha a cikin rana, saboda sharadin itikafi mutum ya zamanto yana azumi, dan haka idan ya ci ya sha azumi ya kare, ko da ku ya halatta ya kare azumin, kamar alal misali shi matafiyi ne, ya zo daga Katsina sai ya ce bari ya yi itikafi na kwana biyu, kaga ai in kwana biyu zai yi, ya halatta ya kasaru, ya halatta kuma ya dauki rukhsar tafiya, to yake to tunda rukhsa ce ta tafiya, yau ba zan yi azumi ba, amma kuma yana cikin itikafi sai ya ci ko ya sha, to itikafi ya warware. Wa bil khuruj min al masjid, da fita daga cikin masallaci, li ghairi ma'isha, ba dan neman abin da mutum zai ci ba, aw li ghairi hajati al-insan, ba kuma dan buƙatar mutum ba, shi ne ta tsuguno ta bayan gida ko bawali. Saboda Aisha radiyallahu anha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikafi ya kasance baya fita daga cikin masallaci illa li haja, sai dan buƙatar sa, kuma in ya shigo cikin gida la yusallimu alaina illa marran, baya mana sallama sai yana tafiya, ba ya shigo gida, ba ya shigo daki ya zo ya zauna, ya kun tashi lafiya, kuna nan lafiya, a'a sai ya shiga ya buƙatar sa ya koma wajen itikafin sa. To haka ake itikafi, dan haka zaka iya fita ka daga cikin itikafin ka, zaka iya fita ka je ban daki, amma kana tafiya ka je ban daki ana cewa a malam wani a kana nan, sai ka zauna ku hira sannan ku koma masallaci, kana itikafi kamar yadda dai muke yanda zaka nan gani ana yi a itikafi ko da shiga harabar masallaci ka tsaya kana tahira ce itikafi ya baci dan saboda ka fita li ghairi haja tunda ma'anar itikafi zama a masallaci fita daga cikin sa ba zama bane to saboda haka idan dai har zaka fita sai an kayyade wannan fitar da bukata haja mecece haja shine abin da yake dole sai ka fita domin sa shine kamar tsuguno ko bayan gida ko cin abinci cin abinci ma haja ce zaka iya fita dan ka ci abinci na kuma malamai suka yi fatawa kan cewa idan mutum ba shi da wanda zai kawo masa abinci zai iya fita ya je ya sai abinci ya ci ya dawo amma iyakar abin da zai yi shine iyakar wannan bukata idan ya ketare ta sama da wannan bukata kamar alal misali ya je ya ci abinci bayan ya ci abinci sai ce bari ya shiga pharmacy ya dan sayo abin nan a dan sayo minti dan ya gyara kokogaran sa wannan ba haja bace ko idan da ƙara wani abu sama da wannan bukatar to wannan sai itikafin sa ya baci to nayi karatun a gurguje dan saboda mu ƙara sababin saboda shekaran jiya da jiya da yau duk ba samu an yi tambaya ba dan mu samu abin da ya tsara na lokaci mu amsa tambayoyi insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أكوي ربوتاتو نعم تو أنك أن ربوتو سيدفعي باس دا علاقة دا كراتو أما وان دا سكا كاوغا سوني دا علاقة دا كراتو سوران سيدفعي سوران تنبيوي إن شاء الله سي أبري Allah ya kai mu cikin azumi wajen tafsiri a amsa su zamu yi kiyasin rob ko musaleta da wancan mintin na cikin makilin ko kuwa gomene ne hukuncin shakar kirfa ta hanci ba za a iya kiyasin su ba shi rob a rob yana da madda zaka ji shi in ka tashi zaka ji makatsin sa makogaro amma shi kuma makilin ba madda bane sauran sai tunda ka riga ka wanke shi ga baki daya saboda ka bashi da sauran madda ba za ka iya kiyasin su tare ba ba za ka iya kiyasin su ba rob da musaleta da kirfa da sauran su da a cikin azumi ba za ka sa su ba saboda za ka suna shiga cikin makogaro Allah ta'ala a'lam wannan tambaya yake akan jinin haila ne idan mace ta gama jini akwai wani ruwa da yake fitowa bayan jinin mace za ta yi wanka ne ko kuwa sai wannan ruwan mai kala kasa ya gushe sannan idan kuma ta yi wankan sai wannan ruwan ya ƙara dawowa za ta kuma yi wani wankan ne a wannan ruwa wanda yake ruwan kasa sauran haila ne mace ba za ta yi wanka ba in ta ganshi har sai ta ga ruwa wanda yake fari idan ba ta ganin farin idan ta zauna har lokacin sallah ya fita kamar alal misali ta yi tsarki ta ga tsarkinta ta ga daukewar jini babu wannan ruwan mai kasa babu jini daidai lokacin sallah azhar ta ga halla asar tana nema ta shiga ba ta ga wannan ruwan ba wannan ruwan mai fari to a nan wajen sai ta yi wanka ta yi sallah saboda muktarin azhar zai wuce saboda gudun muktarin azhar zai wuce za sai ta yi wanka ta yi sallah idan ta sake ganin wani ruwa mai ruwan kasa to sai ta daina sallah wannan fa kulkula ba ta ga ruwa mai fari-fari ba kenan sai ta daina sallah idan ya zamanto cewar har a lokacin kuma sai ya koma mai farfari sai ta wanka saboda ka tasan cewar kenan ita al'adarta tana ganin ruwa mai farfari ba tana ganin kekashewa bane dan dama alamar tsarki daga haila biyu ne kekashewa da ganin farin ruwa to idan bata san ita wata iri bace to shine zata yi wannan in ku tasan cewa in ta saba dama tana ganin farin ruwa din a karshen hailarta to ko ta ga kekashe wajen babu wani abu ta saurara ka ji ta yi wanka har sai ta ga wannan farin ruwa idan ta ga farin ruwa din ta yi wanka daga baya sai ta ga ya dawo ruwan kasa ko yalo to wannan kada ta dauke shi a komai in ya ta ga farin ruwa wannan yazo saboda hadisan ummu atiya kullana uddu sufrata wal qudrata ba'da tuhri shay'a mun kasance ruwa mai rawan kasa kasa da mai ruwan fatu fati shine yana yalo in dai mun ganshi bayan tsarki bayan mun ga tsarki ba ma daukan sa akan komai an fahimta ko saboda haka shi ruwa mai ruwan kasa kasa akwai lokacin da yake haila akwai lokacin da yake ba haila ba a farkon haila farkon kwanakin al'adar mace idan ta ga ruwa mai ruwan kasa kasa ko da jini bai zo ba sai ta daina sallah ta san wannan shigowar al'ada ne alama ce ta shigowar al'ada haka zalika idan wajen karshen kwanakinta in ta ga wannan ruwan al'ada ce yana daga cikin alamar sauran al'ada ba za ta yi wanka ba lokacin kawai da ba za ta yi aiki da wannan a matsayin alamar al'ada ba shine idan ya zo mata bayan ta riga ta ga farin ruwa bayan ta riga ta ga farin ruwa to idan wannan ruwan mai yalo yalo ko mai ruwan kasa kasa ya zo mata to ba za ta dauke shi a komai ba ana bina azumi amma ba na farilla bane kuma Na'am to azumin bakance ne na yi wa Allah alƙawarin zan yi azumi na sati biyu amma ban samu nayi ba kuma gashi Ramadan ya gabato to dan Allah me hukuncin wannan idan nayi bayan Ramadan babu komai tunda baka kayyade da baka ce zaka yi ma Allah azumin sati biyu kafin Ramadan ba to raka yana nan akan ka yana nan akan ka wannan azumi zaka yi shi kafin Ramadan ko bayan Ramadan ko babu komai dan kai shi bayan Ramadan ba kamar ramuwar Ramadan bace da za a ce idan mutum yayi sake bai rama Ramadan ba har wani Ramadan din yazo to zai rama tare da kowace rana ya ce da mikini daya saboda sake da yayi kai hukuncin ba haka bane akan ka hukuncin ba haka bane akan ka tunda baka kayyade da cewa ga lokacin da zaka yi azumi na sati biyu din ba idan mutum yana brush ko aswaki kuma sai amai ya zo masa azumin sa ya kare kenan a'a azumin sa bai kare ba domin wannan zara'ahu kai kakaro amai shine yake kare azumi amma idan mutum ya zamanto cewar a rashin lafiya ko kamar brush din da mutum yake ko aswaki da yake yi duk da kuskure ya cusa brush din can karshen makogaran sa har wannan ya zamanto ya sa amai ya taho wannan ba za a kira shi ya kakaro amai ba kakaro amai shine ka sa hannunka ka danna dan ka fito dan ka sa kai amai wannan shine ke kare azumi matar da maniyinta baya fitowa bayan saduwa sai ta dauki wani lokaci kamar sun sadu da daddare ita kuma sai da safe sannan zai fara fitowa to ya azuminta da kuma sallarta babu komai azuminta da sallarta babu komai inda ta yi wanka bayan saduwa din wannan abin da yake fitowa ba za ta dauke shi a matsayin mai karya azumi ba ko mai karya mata tsarki inda ta riga ta yi wanka akan wannan saduwar da ta yi Allahumma illa idan ta yi wani abu na mu'alaja domin maniyin ya fito in ta yi wani abu na mu'alaja na taba jikinta wanda har zai sa ya zama tukan cewa maniyin ya fito ta yi sha'awa a wannan lokaci to wannan kuma wani abu ne daban a lokacin nan wannan ya zama cewar janaba ta haukanta kuma azuminta ya warware na'am akwai wata tambayar na'am na'am ana itikafi ba a watan Ramadan ba amma sai da azumi sai mutum yayi azumi idan zai itikafin ba a cikin watan Ramadan ba sai azumin nafila shine saboda haka kage kenan ai wannan ya tafi a bisa asalin Malik ne cewa ba a itikafi sai da azumi dan haka kage idan mutum yana cikin itikafi sai ya ci ko ya sha da rana kage azumin sa ya kare saboda haka itikafin ma ya kare ko da ba a cikin watan Ramadan bane mutum zai yi itikafi idan ya tashi yin itikafi kamar a ce alal misali bayan sallah da kwana 10 ko kuma ashru dhul hijja kwanaki 10 na dhul hijja na farko sai mutum ya shuka zai itikafi tun daga ran 1 ga watan dhul hijja har daren sallah zai itikafi to sai yayi azumi a mazhabar Maliki yayi azumi amma na nafila ba wajibi bane, ba wajibi bane tunda shi kansa itikafin nafila ne. To sai dai nafila ce wacce tana da sai dai wanda take an sharɗinta mata yin azumi, saboda haka sai mutun yayi azumin sai yayi niyyar azumin nafila. Shawwal eh to shine nake cewa ai shi yasa na faɗi wannan sabani din, nace wannan shine mazhabar Malik. Waɗansu malamai sun saba mamman Malik sun ce ba sai da shirin ba sai da azumi ba. Yace to abinda zai raba gargama akan wannan shine itikafin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cikin Shawwal, shin yayi azumi ko bai yi azumi ba? Idan yayi azumi kaga wannan hujja ce karfa ga Malik rahmatullahi alaihi. In bai yi azumi ba wannan ya nuna kanta maganar Malik radiyallahu rahmatullahi alaihi ba ta da karfi. To amma riwayoyin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam akan itikafin sa ba sun yi shiru akan wannan, ba su bayyana cewa ko yayi azumi ko yana azumi ko ba yayi azumi. Tun dai an bata kan cewar ya rama wannan itikafin a cikin a ya rama wannan itikafin a cikin Shawwal. Eh na'am, alaikum salam. Na'am 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 eh 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 wani zai iya ha alfiji da ke to eh to kaga dai wannan dai wato sarihin qur'ani cewa yi mutun ya ci kuciku sha hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytil asad min al fajr, ha alfiji da ke to shine lokacin da mutun zai kame daga ci da sha. So da ka kafin minti biyar mutum zai iya ci, sai dai ana cewa ai intiyati ya zama tukan cewa mutum ya kame ya yi intaki daga cin abinci mintuna kafin lokacin hudowar alfijir, saboda kada mutum ya zamanto yana kewayen shinge har ya je ya fada ma shinge din inda aka hana shi. Na'am hatta eh na'am eh hatta da ila aidin ma'anar su da intihaul ghaya ne, hatta din intihaul ghaya ne wato za ku ta ci ku ta sha har sai wannan lokacin. Saboda haka wannan shine ya faɗi shine haddin karshe shine hudowa alfijir, da haka mutum ya halatta ya ci ya sha har sai da gab da alfijir zai keto, gab da alfijir zai keto. Bal akwai hadisai da suka nuna kan cewa idan mutum yana cikin cin abinci a yana cikin shan ruwa sannan ya zama to kan cewar alfijir yake to kada ya ajiye hatta ya fadi hajjatahu har sai ya biya bukatarsa. Duk da yake malamai suna yawan fatwa akan ai ihtiyati, saboda kada ai kuskure ai saboda kada a ganganta wato kada a ganganta keta alfarma watan Ramadan, waɗansu za ka kan cewar suna jin an kira sallama a lokacin za su zo su ma shan ruwa, a lokacin za su zo su ma shan ruwa. Alhali ku hadisin cewa wal ina'u bi yadi ahadikum, alhali idan mutum yana cikin shan ruwa din ne sai ya zamanto alfijir ya hudo, to kada ya ajiye har sai ya gama. Amma ba wai a lokacin da ka ji za a kira alfijir sai ka ce bari kai sauri ka sha, ya kamata ai taka tsantsan akan wannan. Na'am ban ji ba. Na'am eh tana cikin shan magani ko maganin ba za ta daina shan sa ba har abada, ba za ta koma zuwa ga ciyarwa ba, za ta jira ne har idan Allah ya ba ta lafiya za ta iya ramawa ta rama. Idan ba za ta rama, idan ba za ta iya ramawa, idan kuma ya zama to kan cewar akai hukunci kan ta ba za ta iya azumi ba, to wannan azumin da ya zama to kan cewar ya hau kanta tunda lokacin da ta yi wannan rashin lafiyar har lokacin da aka hukunta ba za ta iya rama azumin ba, sai a ciyar a kowace rana a ciyar da miskini ɗaya, kuma sai ya zama to azumi da zai zo nan gaba duk ranar da ba ta azumi sai ta ciyar da miskini, haka za ta rinka yi tun daga wancan Allah ya ba ta lafiya, tun daga wancan za ta rama. amma ba za ta ciyar ba saboda jinkirtawa da ta yi zuwa wani Ramadan din, saboda jinkir abinda yasa ake ciyarwa in mutum ya jinkirta azumin watan Ramadan har wani Ramadan ya zo saboda yayi saki, amma yana da uzuri kamar na rashin lafiya, to wannan zai zamanto a wannan ya sauke masa nauyin kan cewa sai ya ciyar a maimakon kowace rana da zai rama da ya jinkir. Maganar itikafi a wajen Malik, idan kai itikafi in za ka yi itikafi in ka shiga da niyyar kwana goma ne, in kai kwana ɗaya ka fita to sauran kwana tara suna kanka sai ka zo ka rama su, ka ga yana daga cikin abubuwa guda takwas na wanda na ambata ajiya, abubuwa ne wanda suke mustahabbi ne amma in ka fara su sai ka cika sun zama farilla. Salatuna wa sawmuna wa hajjuna wa umratan lana kaza atikafuna hadda itikafi, idan ka fara itikafi duk da nafila ne kai niyyar itikafin kwana goma sai ya zamanto ka kasa yi, kai kwana ɗaya aka kira ka interview ko kuma kwangilar ka ta fito LBO ya fito za ka fita daga cikin itikafi, sai ka fita to sai ka rama waɗannan kwana taran da baka yi ba. In kai niyyar itikafin kwana ɗaya da wuni ɗaya ka yi shi ka gama shi kenan, za ka iya dawowa daga baya ka sake ƙarawa, za ka iya sake dawowa ka ƙara, shi yasa dama in mutum zai shiga itikafi sai ya yi ta a yi ne na kwana nawa zai yi. Na'am. A washe ya ƙaryar a cikin na kwana bakwai yana itikafi sai ya ƙarya ya yi kwana bakwai, ya yi niyyar itikafin kwana goma da ya yi kwana bakwai sai ya ƙarya bayan kwana bakwai. A lokacin da dai itikafin nasa ya warware, amma wancan kuma abinda Allah ya abinda ya samu ya samu. Wannan na'am. Na'am. Ban ji ba. A kai ɗaya dai saboda da yawa. Na'am. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a, ba sa kewaye sani da wani abu na ilimin Allah sai abinda Allah ya so. Wato duk abinda kaga mutum ya duk abinda kaga mutane sun samu duk ilimin da ake da shi da ake waɗannan sana'an nan da ake yi da ilimin sanin Al-Qur'ani din nan da computer da wane ne, duk abinda Allah ya so ne kawai ya bayar daga cikin ilimin Allah muka sani. Wannan zai nuna maka irin girman ilimin Allah kenan jalla wa'ala. Na'am. Suna wato abinda ya kamata saboda sha'anin mutane a ringa amfani da kalanda wanda suke kokarin lissafin lokacin sallah, a ringa amfani da kalanda tunda yanzu Allah ya sa kowa yana da agogo, mutum ya rinka duba agogo. Waɗansu kalandojin yanzu kuma kamar kalandar da ake a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta Madina wanda sarkin ladanan masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, shi dama lokacin sallah lokacin ba lokacin sallah asuba take cewa ba, lokacin kama baki daga azumi ba za ta lokacin sallah asuba, awa minti goma ne kafin lokacin huduwa alfijir haka suke sawa don kada ma ka ce tsakani ka kai lissafi, abinda za ka gani kenan a cikin takarda za ka ga suna rarraba ta. Saboda haka ka sa ma kanka yanzu kamar kalanda ta hukumar shari'a ko ta timing committee ta jama'atu ta jama'atu nasarar islam ko kuma agogo da ake yi agogon alfajir da al'asr innan da sauransu agoguna ne ana makala su a gida in dai batirin yana aiki sosai kada ka je batiri baya aiki zai ruɗe ka, to zai nuna maka lokacin sallah, to kai amfani da wannan in ya ce ana sallah asuba karfe 5 saura kwata to kamata yi biyar saura 25 sai ka daina cin abinci dan kai ihtiyadi. Tunda wannan yana ɗaya daga cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa man taqa shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, duk wanda yayi ihtiyadi yaji tsoron fadawa cikin shubha to wannan ya kubuta da addininsa da mutuncinsa. Na'am, ban ji ba. Ba zai shiga itikafi da waya, zai iya shiga itikafi da waya mana. Ya halatta. A ya halatta mutum ba a ce kada ya yi magana ba. Ba a ce mutum ya shiga itikafi da halatta ya magana ba, ko bai halatta ya magana da iyalinsa ba. Bal Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin itikafi, matarsa Safiya ta zo ta ziyarce shi. Ta zo ta ziyarce shi a cikin itikafinsa, har ma ya raka ta bakin masallaci. Ya raka ta bakin masallaci da daddare bayan sallar isha. So da ka ya halatta. Ya halatta kana itikafi ya zamanto kan kai magana da iyalinka a waya. To amma kuma idan ya zamanto kan cewa lokacin kana itikafi kuma kana ta business, kana ta kulla connection, to baka yi ba shi da ma'ana itikafi. Na'am. Waya ta gaisuwa. Eh, babu laifi. Babu laifi, ya je ta'aziyya ne a waje, ya fita daga cikin itikafi domin ta'aziyya shine ba a yi. Amma dan yayi ta yin ta'aziyya a cikin waya, babu laifi. Na'am. Eh, shine yake cewa waɗansu suna irin wannan kuskure ne. A lokacin da an riga an alfijir din ya fito, kuma lokacin mutum zai ce zai sha ruwa, wannan kuskure ne. Eh, shine ai abinda za ka ga suna ta yi, shine yake cewa za ka gani a harami suna yin haka. Ana kiran sallah lokacin mutane kowa yake kokari ya je ya sha ruwa. Eh, wanda ya sadu da matarsa tana azumi, to ita matar ana tafsili. Idan ita ba ta yadda, suka haɗu suka yi, to duk kowa sai ya kafara, shi zai yi, ita za ta yi. Amma in tilasta mata ya yi, ba ta so, tana cewa ka ji tsoron Allah, ka ji tsoron Allah, amma ya ƙi ya tilasta ta, to kafara biyu zai yi, da nasa da nata. Wannan shi ne fatawan malamai. Shi ne a matsabar Malik, shi ne matsabar Shafi, shi ne matsabar Imam Ahmad, shi ne matsabar Abu Hanifa. Amma inda yaddata, to abin nan kowa zai yi. To idan ita ce ta tilasta shi ba, ba za a iya tasawuri ba, sai a'a ba za ta yi ba, su biyu za su, dan ba zai yi ta tilasta shi ba, idan ba zai yi ta tilasta shi ba, shi da shi namiji ne, ita za a iya tilasta ta, amma shi ba za ta iya tilasta shi ba, ba tare da yana da ragaba ba. Shi yasa malamai suke bambancewa tsakanin wannan. Idan ita ce ta ja shi har suka yi, to za ta yi, shi ma zai yi. Amma idan shi ne ya tilasta mata, tunda ita ba ta da iko saɓaninsa, to shi zai kafara biyu, amma ita ba za ta yi kafara biyu ba. Na'am. Kwana biyu ko uku kafin sallah. Zai iya, ya ce zai yi, wato zai yi goman ƙarshe banda kwana biyu na ƙarshe, ko? Ha, kake nufi? Yanda dai duk ka iyakance ma kanka, to sai ka cika. Idan ka iyakance kwana hudu, koyaushe za ka, ko farkon azumi, ko tsakiya, ko farkon goman ƙarshe, ko ƙarshen goman ƙarshe, duk yanda ka yi shi. Yayi, sai dai an fi so, abu ne mai sa ake son itikafi a goman ƙarshe, saboda neman daren Lailatul Qadr. Domin kamar yanda ya zo a hadisin Abdullahi ibn Umar, afwan, hadisin Abu Sa'id ibn al-Khudri. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi goman tsakiya yana neman daren Lailatul Qadr. Hadisi Abu Sa'id al-Khudri, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi a goman tsakiya yana neman daren Lailatul Qadr. Sai a daren da zai fita, sai mala'ika Jibril ya zo masa a cikin bacci, yace masa innal ladhi tatlubuhu amamak, abinda kake nema yana gaba. Har ya fita daga cikin itikafin sa sai ya koma, yace duk wanda ya itikafi tare da ni ya koma. Sai ya koma rana 20, a daren 21 yace bayan sallar asuba, yace nayi itikafi ina neman wannan dare. Jibril ya zo ya ce min abinda nake nema yana gabana, don haka duk wanda ya itikafi tare da ni ya koma. Kuma ya ce min cewa na gan a cikin wannan dare ina sujada a cikin ruwa da yumbu. Saboda haka a daren 21 ran da ya koma, daren 21 ga watan Ramadan, sai aka yi ruwa. Kuma tunda masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ganyen dabino aka lullube shi, saboda haka ruwa ya rinka kwarara. Da aka yi sallar asuba, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada a cikin ruwa da yumbu. Da ya sallama ya juyo, sai gashi an ga ruwa da yumbu a jikin goshinsa da hancinsa. Saboda haka ya tabbatar da kan cewa wannan hadisin ya ɗaya daga cikin hadisin da ake nuna kan cewa tabbas daren Lailatul Qadr a wannan shekarar daren 21 ne. Kuma akwai waɗanda aka suka tabbatar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi Lailatul Qadr daren 27. Wannan shine hujjar da take nuna kan cewa tanakuli yake yi. Wata shekarar ya zamanto daren 21, wata ran da uku, wata ran da biyar, wata ran da bakwai, wata ran da tara. Amma dai a cikin marani, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce. To kun ga ɗaya daga cikin hikimar yin itikafi shine neman daren Lailatul Qadr. Dan in dai ka zauna, in dai kana itikafi, in dai ba irin itikafin mu na ƴan zamani ba. Wanda mutum zai je ya ɓata lokaci, in dai zaka yi itikafi, zaka kwana a masallaci kana ibada a cikin goman ƙarshe, to ka tabbas ka yi dace da Lailatul Qadr. In dai kai a goman ƙarshe nan tabbas ka dace da Lailatul Qadr. Amma kaga sabanin waɗansu waɗanda ko da ana yin suna zuwa sallar tarawih da sallar tahajjud, wata ran sai mutum waɗansu za a ga su sai daren maran za su zo. Daren maran kawai za su zo. To idan ya zamanto da in ya zamanto kuma kan cewar an yi kuskuren lissafi, ko da yake shahara idin layin kusan ko an yi kuskuren lissafi, Allah yana abin nan, Allah yana tare da mutumin da ya kyautata zato ga Allah jalla wa ala. To tambayar ka ita ta ƙarshe mal. Tsari da 20 zai kwarai wata biyu a jere, sai dai in yi nasa zai iya hutawa. In yi wata biyu a jere zai iya ɗan hutawa, sati ɗaya, sati biyu, wata ɗaya, sannan ya sake yin nasa kuma. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم بارك لنا في شعبان ورجب، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يوفق فيه لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم فرج همنا واكشف غمنا ونفس كربتنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.